بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أودعه من البدائع العجب العجاب، وصانه من شيء اللحن وبروء المحو وكل ما يستراب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، إخوة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكي يقول قوديا فانت بتك الله سبحانه وتعالى مهل السمو madau kitin sarki mai kowa mai komai wanda ya ja kwanan mu zuwa wannan yammaci mai albarka, yammacin Laraba 14 ga watan Ramadan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1444, wanda ya daidai da 5 ga watan 4 shekara ta 2023. Allah subhanahu wata'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center, wacce take Yola jihar Adamawa, domin ci gaba da ƙoƙarin fahimtar littafin Allah subhanahu wata'ala, littafin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar saukarwa ta musamman domin ya zama waraka daga duk wata cuta wacce take kawo ma al'umma barazana a jungulansu ko a ɗaiɗaikunsu. Littafin da duk wanda ya ruko da shi babu shakka zai ga alkhairi, zai ga albarka, zai ga nasara, zai ga ɗaukaka, zai samu natsuwa, zai samu kwanciyar hankali a rayuwarka ta duniya. Kuma ko shakka babu da taimakon Allah, wannan littafi ko wannan littafi zai zama masa jagora har zuwa ga samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala idan an koma gare shi gobe kiyama. Allah muke roƙo ya azurta mu da wannan albarka da wannan alkhairi da wannan falala. Saboda yanayin lokaci ba za mu waiwayi tambayoyi ba, za mu kutsa kai tsaye zuwa ayar mu da ba mu gushe ba muke tattauna a kanta, aya ta 61 a kan makallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
تعقلون
الله سبحانه وتعالى yake cewa a cikin wannan aya mai albarka aya ta 61 a cikin suratul nur Allah yake au ma malakum mafatihahu aw sadiqikum laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata Allah subhanahu wa ta'ala yake babu laifi akan ku babu laifi gare ku ku ci gaba ɗaya shine jami'an aw ashtata ko kuma kowa ya zuba ya jaje ta ya ci abincinsa anan in muka lura za mu ga cewa an ƙara maimaita raf'ul haraj wa raf'ul ithm wa raf'ul dhanb ma'ana an maimaita tabbatar da cewa babu laifi babu laifi kamar yadda aka buɗe ayar da lafazin babu laifi ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم فسين أتكار ميميتا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا كاجبان أن أنبت لفظ حرج أن أنبت لفظ جناح جناح شما ينابع يوان إذوا أو كتير laifi ma'ana la junaha alaikum ko babu laifi babu damuwa babu wani abun da zai so samu kurai ku saki jikinku ku yi sauki ne daga Allah ko kuma Allah ya halarta muku an ta'kulu jami'an aw ashtata mun da daidai wannan gabar wacce muka ambaci wata daga cikin bangarorin da suke da alaka da ita mun ambaci cewa wannan lafazin na cewa babu laifi ku ci abinci tare ku yi tarayya wajen cin abinci kamar yadda ake cewa ciyayya kenan a al'adar malam ba ɗan Najeriya ko malam ina ne kan ce malam Bahaushe wani Bafulatan da ya ce shi ma haka suke duk da dai Fulani yanzu duk sun zama Hausawa su ma a yi haƙuri wasa ne ɗabi'a ta ciyayya a ci abinci tare ko kuma in ana so a ci daban-daban to sai muka ambaci cewa cin abinci tare bisa hasken wannan ayar yana nuna mana cewa akwai albarka daga cikin albarkar shi ne kusantowar zukata zuwa ga juna daga cikin albarkar misali idan da daddare za a ci abincin aka ci abinci kowa ya shiga gidansa kaga kowa zai je ya kwanta da farin zuciya akan ɗan uwansa kenan mun fahimta ƙarshen abin da ya haɗa ka da Muhammadu da ɗan Ladi da wani shine kun ci abinci da daddare kuka yi fira kuka tattauna kowa ya ci sannan kuma akwai ƙarfafa ma juna akwai nuna cewa zama na da daɗi tunda har an yadda a zauna ka kawo abincin gidanka ka kawo ko goma haɗu dai a gida ɗaya mu ci misali wanda wannan lafazin na jami'an yana tabbatar da kyakkyawar ɗabi'a na mutum ya riƙa neman waɗanda za su taya shi cin abinci wannan ɗabi'a ce mai kyau ya kasance ba ka jin daɗin ka ci abinci kai kaɗai kana neman abokin da zai taya ka cin abinci ko ba komai idan kana cin abinci da wani abincin ya fi daɗi wani lokaci ma psychologically ta fi jin ƙarfin ka ci abincin saboda shi rana daɗi sai har sai ka ci ba tare da ka ankara saɓanin in kai kaɗai ne duk da wanda shi kuma yake ganin za a kawo mu abincin shi barazana kaga zai fi so ya ci shi kaɗai wanda kuma wannan ba kyakkyawar dabi'a ba ce gaskiya kun san rowar abinci aibu ne babba a da da a tsakiya da a yanzu da a gobe da jibi rowar abinci mummunar dabi'a ce shi ya sa larabawa in suna so su yi makabilar zango wanda za a wulaƙanta ta a aibata ta, to daga cikin abin da suke kushe ta da shi, idan aka samu wani ɗan kabilar guda ɗaya ya yi ruwan abinci, to sai an fada a kasuwa. So sai abin kunya ne babba, ruwan abinci. Wani mai zambo yana ma wata kabila ya yi fata-fata da ita wajen kushe ta. Yake cewa su wane kabilar wane ne ake da su, ba su da kima, ba su da daraja, su ne fa qaumun idza tambahal adyafu kalbahum qalu li ummihim buli ala an-nar fa tumsiku al-bawla buklan an tajuda bihi wa la tajudu lahum illa bi miqdari. Mutanen da ko kabilar da saboda tsabar rowan su, idan idan tambahal adyafu kalbahum, idan karnukan su suka ji haushi, idan suka ji karnukan su suna haushi, kare kuma yana haushi ne yaushe, idan banko ne, in ya ga bankuwar fuska, yace to ita wannan kabilar idan suka ji karnukan yana haushi, ba su ga bankon ba, da sun ji karnukan na haushi za su fahimci cewa banko ne yanzu. Sai su kalli mamarsu, ku ji wani zamba na cin fuska, sai su kalli mamarsu wacce take bakin tukunya tana girki, sai su ce yi sauri ki kashe wuta don kada a ga alamar girki, idan ba ruwa a kusa sai su ce ki sauri ko fitsari ki saboda a kashe wutar. Ita kuma mahaifiyar saboda rowa, fatum tikul baula ba buklan an ta tuda bishi, balare bai maki ne wajen zambo. Wai uwar ko mahaifiyar ita kuma saboda tsabar rowa sai ta kiyin fitsari da yawa yanda ma wutan za ta mutu, ita ma sai ta rowa fitsari. Wala ta tuda lahum illa bi miqdari, ba ta ba da fitsarin sai dan kadan. To rowa ko ta ko ina rowa ta musu daurin minti, rowar haji. Amma da me suke alfahari Larabawa, ko a al'adar mu ko ina ne da me ake alfahari da ciyarwa da rashin tsoron talauci da kyautatawa da kaza da kaza da sauransu. Shi yasa wasu daga cikin kakannin Larabawa ko iyaye jagorori a Larabawa ake buga misali da su wajen karamci da ciyarwa, irin su Hatim Attaji, su Abdullahi bin Jud'an, su kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hashim. Asali sunan shi Amr ne, ba Hashim bane sunan shi, amma saboda tsabar tuka tuwo da shirya abinci da shirya gara, sauti aka sa masa suna Hashim, sai sunan ya bi shi sai ya batar da sunan shi na Amr. Amma asali sunansa Amr, shi yasa ake cewa Amrul Ladhi hashama sarida da qaumihi qaumun bi makkata mutmitina ijafi sunnat ilayhi ar-rihlatan kilahuma safaru ash-shita'i wa rihlatu al-asyafi. Shine wanda ya fara yin fatauci na lokacin sanyi da lokacin zafi zuwa kasar Syria, to kuma shine ya shahara da ciyarwa, sun kasance gidansu har suna kunna a ci balbal. Misali daga kilomita ɗaya ko biyu za su kunna a ci balbal, in yamma ta yi a sa duk bayan mita ɗaya biyu sai a sa wani a ci balbal, bayan mita ɗaya biyu sai a kunna wata wuta, bayan mita me dalili in matafiya ya zo ya gane da hanya da za ka zo, inni ana sunaran la'adi atikum, ko ka je ka samu abinci a gidan har ya gangamo ya zo ƙarshen gidan, kana zuwa sai ka ga su ne sai su ba ka abinci. Haka suke da karamci. Hatim Abbajin nan da ya shahara da ciyarwa, wata rana ya ziyarci wani yaro saurayi, so saurayin shi ma mai karamci ne, sai yaron yana da raguna kusan guda tara ko goma. To Hatim yana shigowa, sai saurayin nan ya je ya kama rago ɗaya ya yanka ya nemo mata so da ya fara ci fastatabar ra kamar yadda riwaya take cewa sai ya ji dadin cin kunya da ya zo wajen sai saurayi ya fahimci hirarsa ta canza saboda dadin kai da yake ci a san kai akwai sirri ko wani ko ba haka ba a takaice saurayin da ya fahimci haka sai ce ina zuwa sai je dinga yanko dabbobin nan sai da ya yanke su gaba ɗaya nan kafin hakin ya gama cin abinci ya nutsu an kawo kawuna guda tara an jera hakin ya ce abin da zai ya tashi bai fahimta ba sai da ya fito sai ya ga gidan irin kamar jina-jina jini-can ya ce marhada me ya faru sai ya ce ra'aytuka tastabtar ra'a fadabahtuha kullaha lak na ga ta ji daɗin cin kwanya da jin cin naman kai naman kan ragunan nan shi yasa sai na yanka maka su gaba da to ba wannan ne zai baka mamaki ba Hatim da ya fito sai yake ba da labarin karamcin wannan yaron duk da karamcinsa sai yake cewa kamar kai ne ka shahara da abu sai ka ce yau na ga wanda ya ƙure sai ce yau ya ga wanda ya ƙure shi sai aka ce a kan raguna guda bakwai a guda tara ko goma ka ce ya fi ta sai ya ce ƙwarai ya fi ni karanci dalili shi ne shi ya yanka ƙarshen abin da yake da shi ne ni kuma abin da nake bayarwa ina barin wani sau da haka babu mamaki mai sadaka da naira 500 ya fi mai sadaka da naira miliyan 5 kila mai 500 ƙarshen kuɗinsa ce shi kuma mai miliyan 5 yana da biliyan 1 a ƙasa wa ya fi karanci mai 500 shi ne ma'auni a rage gaske to kun san Hakim sai da ya biya saurayin nan da raguma 100 kowane rago sai da ya koma ragumi 10 to Hakim yana cikin wanda suka shahara da irin wannan karamci shi yasa har ake jin har ake bugan misali da shi abutan mam a cikin kasidar da yake cewa yake kwatanta wani sarki yake sarki yake cewa ikdamu amri fi samahati hatimi fi filmi ahnafa fi zakati iyali yake cewa kai abun yabona ikdamu amri a wajen jarumta kamar amr bin madi ya karbe a wajen kyauta fi samahati hatim kyauta da karamci na hatim kaga sai ake buga misali da shi fi filmi ahnaf a wajen hakuri da kawaici da dattako to ko ahnaf bin qais ne kai kawa fi zakati iyali a wajen tsuwar kwakwalwa basira da kunya to ko alqadi iyali ne kai kawa to abu ishaq al-kindi yana wajen sanda aka yi wannan magana da shi da wasu yan fada sai suka ce kaga wannan mawakin yana kwatanta sarkin mai daraja da wasu larabawan kauye wai kawai don sun shahara da kaza ya ai ana ya kamata ka buga misali da wanda sun kai kafaɗan sarki ne girma da tsawo ya za ka kwatanta shi da larabawan kauye to mawakin da yake kan shi yana ja kunyar tana kawo wuta sai ya ce la tunkiru dardi lahu min dunihi ko la tunkiru dardi lahu man dunahu masalan شرور في الندى والباس فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس سيدم كن جنا قتن تاشد وأن نبس كيسبا وعي يتمكو عمثالا بجا أوجن بنا مثالي لا ما سيئ بني ليلي كوبا كرنت سورة النور الله أنا شاء الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح أكا أنبش حسن بتلا تحسن دا الله حسن ليكي gama duniya na Allah za a kwatanta shi da hasken fitilla ne amma kuma Allah ya ambaci hasken fitilla ba yana nufin ɗaya shiga ba take an ya ambaci wannan baitocin a lokacin sai shi Abu Ishaq al-Kindi ya ce wannan saurayin mawakin nan da ya kawo wannan basira da ya kwatanta ya ambaci yanda Allah ya buga misali kyakkyawan misali da abinda tabbas bai kai ko kusa ko alama an kusanto da shi ga kwakwalwa ne kawai ba wai kamar cece ne ba sai ce mai irin wannan kunyar ba zai dade a duniya ba in ji Abu Ishaq al-Kindi yace me irin wannan basira da ya buge wannan misalin ba zai dade a duniya ba ake ce me dalili yace ka annahu yanhasu min aqlihi ai wa qulu qulu wa yake yana cinye ta da basira to irin su ba ta dade kuma bai dade ba ya bar duniya a takaice ya buga kyakkyawan misali ne akan karamcin hatim da makamantan annabi ibrahim haka allah subhanahu wa ta'ala ya yabe shi hal ataka hadithu bayti ibrahim sai ce al-mukrami man alladhi akramahu ibrahim har wannan riwayar israiliya ana ambatan cewa annabi ibrahim ya tashi cin abinci baya tashi ma ya ci abinci shi kadai sai ya nemi masu taya shi cin abinci ya ne ma tsaya ta kai ma wasu sukan yi tafiya su je anguwa kaza ko kaza din su nemi wanda ke cin abinci ina ga wanda shi in ya ji baban ya zo ne zai toshe karamci a babin abinci ɗabi'a ne mai kyau ɗabi'a ce mai kyau tana sanya ƙauna tana sanya tana lallashin zuciyan makusanta tana sanya wani zumunci na kusa shi yasa a al'adar larabawa a wajen gini akwai wani abin da suke kira alfirya babul firya firya ita ce idan ake gini ga garu ko katanga ko bangon gidanka ga nawa to daidai nan sai ka fasa shi sai kai wani window windon za a sa mai labule a rufe shi amfanin windon shine da ka da ya gasu ya nuna a gidanka kawai sai ka daura a wannan windon ni kuma da nazo irin hanziya dubulu da yi kawai sai in daga wannan labulen sai in ga abin da ka je sai in dauko ni ma can in an gasa a gidana ya nuna sai in daura maka a firya kai ma kawai sai ka dauka ko kai ko iyalan kau haka suke jin firya suna barin kirya tsakanin gidajensu akwai kirya tsakanin gidajenmu yanzu waro ma take ji kada a kiryo maka ta kirya a cikin Allah ya samu dace Allah ya kara mana kwanciyar hankali shi ya sa za ka fahimci cewa da za mu fi koyarwar shari'a da rayuwarmu ta yi daɗi shi yasa za ka ƙara fahimtar sirrin da ya sa magabata rayuwarsu ta fi ɗanɗano duk da cewa ba su da kayan more rayuwa mu kuma ga kayan more rayuwa da kayan alatan amma kai kana jin rayuwar ba ta da gaske wallahi ko kai yanzu idan ka tuno rayuwar da a babu ɗin sosai sai ka ji ka fi jin annashuwa da farin ciki yanzu kuma ga shi akwai da yawa amma balagatul qulubul hanajir kowa a nan kowa ya yi hanjin ɗin kansu da damuwa Allah ya samu dace saboda haka wannan lafazin na laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata yana koyar da mu tarbiyyar karamci tarbiyyar kyautatawa tarbiyyar miƙawa musamman a babin abinci fa idza dakhaltum buyutan فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة الله سبحانه وتعالى يتي إذن كوكشغا فإذا دخلتم بيوتا كوكشغا جداجي جسند كوكشغا جداجي فسلموا على أنفسكم كي مكانك سلم لفظوا كي مكانك سلم أن ينادى wasu sakonni a fakaice daga cikin sakonnin shi ne can da ka shigo gidan ai akwai mutane to amma sai aka ce fasallimu ala anfusikum kai ma kanku sallama yana nuna cewa dukkan alkhairin da za ka isar ga wani to kai ne beneficiary na wannan alkhairi yanzu ta ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku addu'a ce waye zai fara amfana lafazin fasallimu ala anfusikum yana nuna cewa kai za ka fara amfana me dalili ka yi ma wani fatan alkhairi me dalili ka yi ma wani addu'a me ne dalilin karso wani da ci gaba sai aka saka maka da kai ma alkhairin Allah da taimakon sa da amincin ka da amincin sa ke waye ka wannan yayi kama da addu'ar da take mawani an zahare gai in taima wani addu'a a sujada a addu'ar ka tsakanin ka da Allah sai mala'iku su ce wallahi ta bi su kai ma Allah ya maka irin abin da kake roƙa masa waye kuma morewa yanzu kai ta kuma morewa me ye dalili kai bakin ka ne mai dalili ya yi mawani addu'a wannan addu'ar kuma ta mala'iku daga bakin la ya suna Allah ma amarahum masu tsarki kaga kana ma dan uwanka addu'a mala'iku suna fata sai ka fahimci da wannan ashe babban maruwaci shine wanda bai san ma mutane alkhairi dalili kai yana ma kan shi ruwa ne bai sani ba wallahi azim haka daidai gurgudan yadda kake san mutane da alkhairi daidai gurgudan yadda agaji da taimakon Allah zai zo rayuwarka wannan babu ɗaya biyu a ciki ba wai tsari bane da za a ƙara duba a haka yake tun jiya da gobe da jibi baya canzawa ولن تجد بسنة الله تبديلا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة تحية جيسوا تمسما جيسوا مي مرتبة مي كيمة مي ساعة زمن مي كيمة سبو جدك وجم ألا تكي ألا نيكو يا مكن إذاك بدا yanzu da wannan sai ka fahimci kimar sallama sallama ba kawai haka nan akai tunani tun warka sallama Allah ne ya ce ku kuma sai mata stan da cewa mubarakatan tayyiba mai albarka ne sarki ashe gurgudan yadda zaka rika mutane sallama gurgudan yadda albarka za ta kewaye ka amma wace irin sallama sallamar da za ta fito daga zuciya ya zama na kalmar sallamar tana wakiltar zuciyar ka ne assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku a gare ku ina faɗa da baki harshe na yana wakiltar zuciya ta me a cikin zuciyar mai sallama san alkhairi san ci gaban ku kyamar duk abin da zai cutar da ku sannan tayyiba ne tsarki me ya samar mata da tsarki saboda abubuwa da yawa daga ciki daga wajen Allah take dalili na biyu ta hada assalam sunan Allah shi yasa wasu yashin malamai suke cewa ita kalmar assalamu alaikum sallaman nan kalma ce da aka gwanince a larabci wajen kera ta akwai kananci a cikin ta na larabci da yawa suka cinga bayani bayani mai faɗi sallaman nan ko za ka iya littafi a kanta sallama wannan sallaman da kuke za ka yi littafi a kanta suka ce assalamu alaikum ai assalamu min assalami alaikum assalamu aminci daga ina min assalami daga wanda sunan shi aminci Allah kenan alaikum ya tabbata a gare ku to labari ne ko addu'a labari take ko labari take bayarwa ko addu'a addu'a din addu'a take ma'ana ina roƙon muku kaga wata ma'anar sai arju salama min assalamu alaikum ina muku fatan aminci daga mai bada aminci Allah kenan gare ku yanzu da wannan ma'anar baka gano sirrin da ya sa manzara masu al'asala ya ce afshu salam wasilul arham wasallu wannasu niyam ta dukulunar jannata bi salam afshu salam ta dukulunar jannata bi salam afshu salam assalam na gaisuwa ta dukulunar jannata bi salam ku shiga cikin aljanna cikin aminci waye mamallakin aljanna assalam da kyakkyawar sallama bawan Allah da kyakkyawar sallama sallamar da ta fito daga tsaftatacciyar zuciya wacce babu jin haushin dan uwanka a cikinta. In kai da niyyar bin umarnin Allah, wallahi alazim in Allah ya karba wannan sai kai ka aljanna. Sai kai ka aljanna. Ba girman abin ba ne. Abinda yake da muhimmanci shi ne da wace manufa aka yi a kwacin zuciyar black box ɗin, but white box ne, sai white box farin akwati ba baki. Farin akwatin zuciyar ka ne ke ɗauke da yake cikinsa. Shi ne abin la'akari. To, in ka gano wannan, sai ka gane rowar da muke wa kanmu na alo, hello. Ka mun masanya ta da rahama da jin kai da albarka tana ta hello hello. Hello, akwai lada? Babu lada, amma ka ce assalamu alaikum ba.
Lada.
A waya kwarai da gaske. Ta hello hello, shi ke nan helen. Amma assalamu alaikum ba, kana tuna Allah ne ya ce kai, kana tuna manzara su sama ya ce kai. Kana yanzu sallama da misali daga kentowar alfijir zuwa yau sau nawa kai waya. Wanda ya fara lissafowa shi ne wanda zai yi waya. Ko ba haka ba, wanda ya tunanin tsoro ne su ne zai yi mai. To, ka kaddara a duk wayannan ka ce, assalamu alaikum, an ce wa alaikum assalam, ladan ka nawa. Sallamar ba da Allah yake tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Allah ne ya mata wannan sallama. Saboda haka a rayuwarmu jama'a akwai ƙofofin alkhairi, akwai ƙofofin albarka, sai dai wasu ƙofofin muna bacci muke wuce su ko muna jinkiri, shi yasa ba ma faɗa. Tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Wannan lafazin na fasallimu ala anfusikum da aka fito da lafazin sallamar, an yi la'akari da umarnin Allah ne, fasallimu ala anfusikum, sai aka ce fasallimu, sai ya haifar da assalamu ala anfusikum alaikum. Tahiyyatan min indillahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, duk sai aka narkar da tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Mun fahimta, duk yana daga cikin wancan kanikancin da na ambata na cewa kalmar sallama wata duniyar ilimi ce wacce take da faɗin gaske, wanda za ka amfana da sirrori da hikimomi da yawa waɗanda suke cikin wannan lafazi takaitacce. Kazalika yubayyinullahu lakumul ayati, na'am, ne lafazin? Kazalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum taqilu. Waɗannan hukunce-hukunce, waɗannan bayanan tun daga laisa alaikum ko laisa alal a'ma, da makamantansu, jama'a bayanai ne daga Allah, ba shafa labari shuri ba ne, ba wanne yin tunani ba, a'a, Allah mahalaccinku masanin alkhairi gare ku, mahalaccinku kuma ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, shi ne masanin maslaharku da alkhairinku, to shi ne yake muku wannan bayani. Wannan jumlar tana fa'idantar da cewa gwargwadon rukunka da koyarwar Qur'ani da sunnar manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dai gwargwadon abin da za ma'aunin da za a duba a ce kai ne hankali, tunda Allah ya ce la'allakum ta'qilun, ashe ma'aunin hankali shi ne bin ruku da Qur'ani da sunnar manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka karkace min basirar da kwanyanka ta kai kaza, estrogenka na je kaza, na a kawai a gani a koyi da bin umarnin Allah da koyi da manzansa, na yi hujja sallallahu alaihi wasallam, kazalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Daga cikin fa'idojin wannan aya mai albarka, fa'ida ta biyu bayan wannan da muka ambata, fa'ida ta biyu ita ce shari'a tana koya mana daga kafa da bada hanzari lokacin da ake bukata. Idan kai magidanci ne, ka sanya doka. Kai jagora ne a office, ka sanya doka. Kai shugaban makaranta ne, ka sanya doka. To ya zamana ana considering exceptional situation. Yanayi na matsala da lura ya zamana akwai daga kafa a kai. Kada a ce an yi doka babu numfashi, babu daga kafa yankan takobi. Allah mahaliccinmu wanda ya wajabta mana yi masa biyayya, biyayya ta kai tsaye, gashi yana cewa wani an masa afwa, wani an bashi dama, wani laisa alal a'ma harajun wala alal haraji harajun. Yana da kyau sanda za a yi doka, sanda za a bada umarni a tsarrika la'akari da masu rauni, masu matsala, waɗanda ba su da hali, waɗanda ba su da kaza, a samar da manumfasa gare su. Wannan cikin hankali ne da hangen nesa. Fa'ida ta uku ƙarƙashin wannan ayar ita ce, ashe musulunci da shari'a ba sa son wariyar launin fata ko launin aljihu. Shari'a ba ta son wariyar fadin aljihu, wariyar yanayin rayuwa a kan abin da zai yi a haɗu a kai. Sai sa aka ce ku daidaita sahu. Kafaɗarka tana gugan kai direban alaji, tana gugan kafaɗa mai gidanka a masallaci, ko ba komai ka ce ko dai a nan ma haɗa kafaɗa. Ko a nan dai a ɗan haɗa da wuri baya gugan wuri a nan. Shi direba ga alaji kaga wuri bai gogo wuri ba, wuri ya goge fata ne misali. So a takaice sallah tana nuna mana mahaɗi. A zo a ci abinci a haɗe, a je gidan wane, a je gidan wane. In ka koma ma makaho gurgu kaza, duka halittu ne na Allah. Allah ne ya kaddara haka. Saboda haka ku daina gina bambance-bambance tsakaninku, ko ku shata wani layin fita irin wannan bambance-bambance ba daidai ba. Fa'ida ta hudu ƙarƙashin wannan ayar, ayar tana tabbatar mana da falalar cin abinci tare da albarkar da Allah subhanahu wa ta'ala yake sanyawa ga abincin. Albarka a nan, in aka ce albarkar abinci ko lafazi ne fa mai faɗi jama'a, albarkar abinci tana gangarowa har ta kai tasirin da zai haifar a jikinka bayan cin abincin. Duk cikin albarka abincin da ka ci, kana nishaɗi, kana farin ciki, kana kama kanin labarai, tasirin shi ba za ka haɗa da abincin da ka ci ranka a mace ba. Saboda haka idan aka zo aka yi taro aka ci abinci, ana hira, ana nishaɗi, ana annashuwa, ashe albarkar za tana da alaƙa da a sanya albarka a adadin abincin. Kuna da yawa ya ishe ku, a sanya albarka wajen tasirin shi a jikinku, saboda farin cikin da aka samu lokacin da ake cin abincin. Kware kaga wannan wata albarka ce, albarka ce da ba a ganin ta, amma za ta shiga cikin jikinka. Wanda wannan ko a kimiyyance, masana kimiyya sun tabbatar da haka. Na taba ganin wani documentary da Germany suka yi da daɗewa tun wajen 2008 kenan, suna magana a kan tasirin abincin da matarka take girkawa a jikinka, wanda ita take girkawa da kanta. Ana da gaske tasirin shi a kan lafiyarta. Suka ce ko shakka babu, zai yi daidai da girkin da mata ta yi wacce ba ta ƙaunarka ba. Akwai tasiri. Kuma suka faɗi fact da abubuwa, suka baje koli na tattaunawa. saboda haka wanda mai girki kullun ita take mai girki ba ne ba tarka ba akwai wani abu da ake rasawa na tasiri da amfani har da girki to kaga wannan shine zaka gangaro babu albarkar da wani wasu abubuwa waɗanda suke da alaka da abinci duka wannan yana nuna mana faɗin ilimin jama'a ilimin nan wata duniya ce sai inda ka tsaya kawai in kana gaba kana gaba idan kana dan tsakiya tsakiya kana tsakiya idan kuma kana can sai ka hango alkhairi har ka samu babbaci wannan ayar fa'ida ta biyar tana nuna mana muhimmancin ziyarar juna tunda in nazo gidan iyaye gidan kawunnai gidan an ce ba laifi mutum abinci ai sai da nazo gidan kaga a yi ziyara ce saboda haka wannan ayar tana fa'idantar da muhimmancin ziyarar juna sannan aka ambaci waɗanda suke gaba gaba har sai aka gangaro aka zo ƙarshe ausa gidan abokai shi fa'ida ta nawa ta shida wannan ayar a fakaice indirectly tana nuna mana muhimmancin sanin halin da ɗan uwanka suke ciki tunda an ce ba na fi ku je ku ci abinci sai a gidansa to in ka je ka ga lokacin cin abincin ya yi ba a kawo ba kuma asali an ce kar ka yi rowa kar a yi rowa inda akwai da an kawo ka ga ba a kawo ba har la'asar ta yi ba a kawo ba ya nuna babu to gobe ka aiko da wani abinci fa'ida ta gaban fa'ida ta bakwai wannan ayar tana nuna mana muhimmancin amince ma juna amince ma juna tunda aka ce babu laifi ka shiga gidan kawunka babbanka wane naka ya zando ya gwalgwal ya diko ka ci abinci yana nuna akwai amincin ba za a cutar da kai a cikin abincin ba ce sai na ga waɗanda suke sanya ma ɗan uwansu wani abinci a ciki na wani abincin abinci sigari da wani tofe-tofe da kwallon-kwallon wannan ayar har wala yau fa'ida ta takwas tana nuna mana muhimmancin abokantaka a cikin al'umma kada ka zauna ka ce kai ba ta kai har alfahari kake yi ni ban da wanda wani aboki gaba ɗaya ni kaɗai nake rayuwa a wannan ba abin so bane inda ga shi Allah ya ce a wasu rigi fa'ida ta takwas wannan ayar tana tabbatar da muhimmancin sallama wajen haɗa kan al'umma da sanyaya ɗumamar yanayi tsakanin zukata ma'ana jin haushi da ake yi wane zai san wane wane da za mu raya sallama sunnar sallama a tsakaninmu da zukata sun matso kusa to kaga wannan yana nuna ba daidai bane kai kuma an maka sallama ka ce yawwa aka sai aka zo kai a sunnan ta salamu alaikum yawwa manabi yawwa barka ne ai ma sallama kuma ka hanta da yawwa ai na ka samu yawwa ita kuma sallama ga ta a Qur'ani aya ta fa'ida ta tara wannan ayar tana nuna mana cewa ashe shari'a bata bar komai ba in har abin da za ku faɗa in kun haɗu sai da ake maka bayani ko in ka shigo gida ashe shari'an nan gagara ba dauce ba abin da ta bari komai sai da aka koyar da kai inda gizo ke saka ɗayan biyu shin mun laika mun hango da muka hango mun yi aiki da shi nan ne matsalar fa'ida ta goma wannan ayar tana tabbatar mana da cewa shari'ar musulunci addini ba wani ne kawai zai yi tunani ya ce to ku yi kaza ba ko na ɗauke muku zunubi kaza ko na yi muku gafara ko na yi kaza a'a Allah ne yake laisa 'alal a'ma harajun kafin a samu wannan to akwai haraji yaushe aka ɗauke harajin da laisa 'alal a'ma ta sako saboda haka waye zai ce ya halatta kaza Allah da manzansa, waye zai ce kaza haramun ne Allah da manzansa, waye zai ce in kai kaza kana da lada Allah da manzansa, waye zai ce yin kaza zunubi ne Allah da manzansa, waye zai ce nayi maka gafara Allah. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallam zai isar maka da sakon Allah na gafarar Allah. Mun fahimta? Amma wani ba zai yi tunani ya ce to ina gani wannan ba daidai bane, ina gani kaza haramu ne, ina a'a kaza a'a. Wala taqulu liman tasifu al-fitnatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Tabewa da asara da lalacewa tana nan takanan na rayuwar waɗanda suke kagar ƙarya su dingina ma Allah, su ce kaza haramun ne, kaza halal ne, kaza kaza da sauransu. Yanzu jama'a mu tarbiyyantu da wannan tarbiyyar, idan ka ji abu ya zo daga Allah da manzansa cewa kaza haramun ne, ka ce sami'na wa ata'na wa ata'na, idan ka ji ya halatta shikenan. Amma ka zo ka dinga wata falsafa tana jujjuya abu domin sai ka halartar da abin da kai ka san haramun, wannan ba daidai ba ne. Ƙofar halaka mutum yake buɗe ma kanshi, Allah ya kare mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce كذلك يبين الله من جمع أنه في مشجع آية تجولنا
إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم.
Muminai na gaskiya, muminai ɗan asali waɗanda aka yi masa stamp, aka yarda da imaninsu. Jama'a tun daga nan an riga an nuna matsayinsa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana imaninku Allah ya yarda da shi, shi ya sa ya fuskantar da wannan jumlar gare ku, ku wane sabon manzon Allah. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع. مؤمنين قتيا سوني باين الله ودندا سكي إيماني دا الله دا مالذان سمع. وإذا كانوا معه على أمر جامع إذن سكك تنشيتا رد مالذان الله صلى الله عليه وسلم a wajen tattaunawa akan wani mawdu'i mai muhimmanci, ko wani taro, ko wani zama na musamman. To lam yadhhabu, ba sa tashi su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai hatta yasta'dinu, har sai sun nemi izinin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan wata tarbiyya ce ake ma sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka ce kuma wannan sura ce ta tarbiyya, ba wanda ba a taɓa ko kuma ba wanda ba a fuskantar da tarbiyya gare shi ba. Fa idza sa'zanuka li ba'd sha'nihim, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya manzo mai daraja, idan bayan Allah nan waɗanda suke tare da kai sahabbai kenan, idan ta'zanuka, idan suka nemi uzurin, idan suka nemi izininka, li ba'dhi sha'nihim, domin su je su yi wata hidimarsu, domin su je su biya wata buƙatarsu, domin su yi wata hajar da take gabansu, mutane da suna da buƙatunsu, to ba zalli man shi ta minhu, ka ba da uzuri, ka ba da izini, ka ba da dama ga wanda ka so daga cikinsu. Wastaghfir lahumullah, bayan ka ba su izini ka haɗa musu kuma da neman gafarar Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kun ji yadda aka fuskantar da magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kun ji irin umarnin da aka yi masa, umarnin da yake firke yake haɗe da ƙauna da san al'umma da alkhairi. Kuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ɗaya daga cikinku ya ce, ya Rasulullah, ina da buƙata kaza, a bani dama in je zan je in siyo misali kaza a kasuwar Jimeta. Sai a ce, an baka dama je ta kuma Allah ya maka gafara. Wannan yake nuna ƙauna, yake nuna sanka da alkhairi, ana sanka da alkhairi. Sannan Allah ya ce, inna Allah ghafurur rahim, Allah da ya umarce ka cewa ka yi nema musu gafara, ya siffanta da gafara da jinƙai. Saboda siffantuwarsa da wannan siffar, shi ya sa ya ce, ku roƙe shi, ka roƙa musu gafara, saboda an san in ka roƙa za a ansa maka. Shi ya sa aka ce ka roƙa, an siffanta da gafarar da jinƙai. Mun fahimta? Wannan lafazin na cewa ka roƙa musu gafara, babu mamaki wani hankal ƙwaƙwalwarsa ta kunne cewa, to me ya kawo ambaton cewa a nema musu gafara? Akwai dalilai daga ciki, wallahu a'lam, kamar yadda malamai suka ambata, shi ne uzuri na wanda zai nemi uzuri daban-daban ne. Ma'ana wanda zai nemi a yi masa izini a kan wani uzurinsa, wani zai misali zan kai yata ko zai kai yarsa asibiti, wani zai je kasuwa ce bane, wani zai je kaza, wani zai je kaza. Yanzu waɗannan uzurrukan suna mataki ɗaya ne? Akwai uzurin da kai da kawai ka haƙura bara. To in aka samu ɗaya daga cikin ku kusa haɓɓai, yanayin uzurin da dama ya haƙura da ya ji, amma dai yanayin uzurin aka ba shi dama, to sai aka ce Allah ya masa gafara. To ko da akwai tasgaro wajen neman uzurin nan, bai kai ka nema ba, to an nan da dai uzurin naka daga nema maka gafara ka tafi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Babu mamaki yanzu ka hararo ma'anar inna a'tainakal kautsar, ka gano alkhairi mai yawa da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka shi annabi da shi sallallahu alaihi wasallam alkhairinsa mai yawa a majalisinsa ma ka nemi uzuri, alkhairi ne gare ka, din za a jona maka da neman gafaran da Allah gare ka, nema maka gafaran Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. In Allah ya kaimu gobe za mu ƙarasa bayanai a kan wannan aya, sai mu kai ƙarshen sura insha Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.